وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد يوزا متاكدر في نساء كرة تمنا العزية يوزا بير شابير خوف وشاكدة نعم شاكدة قوتا جمادة الثانية وشابيرني شابير قوتا جمادة الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لدريه إلى الثلاثين وان دي 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 دا ترى kenan ga watan shida na shekara ta 2009 ta miladiya za mu tashi fassarin da yake magana akan haila al-musannif rahimahullah yake fatlun al-haid huwa ad-damu al-kharij bi nafsihi min qubul man tahmilu 'adatan fi muddati 15 yawman fadunaha ila sa'atin min ghairi wiladatin wala marad ma la yafara bi ta'rifin al-haid. الحيض مصدر الحاضة يحيض حيضا ومحاضا ومحيضا بك سوى أنه سنة يبدأك مصدر الحاضة إذا سال إذا يقرار وتوجد جذب الجنين أكتبك كالمر دقلني أكتبه الحوض تبكي سبو دروانا قرار ويا جنجر يسارو أشكنك سبو حتى الحيض شيني جني ليكي قرارا دكنك دك الشمة هيفا وانديك وانا العادة تدى الله مدعوك في سركية سنياد يربو تاما ماتا يعني النبع آدم waɗanda suna riyawar cewa mata da ba sa haila sai da Banu Isra'il suka aikata abubuwan da suka aikata na saƙo da karya alƙawarin Allah sai Allah ya musu uquba da yin haila. To amma Imam al-Bukhari ya raddin wannan magana ya ce wa hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akthar, hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙarfi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi hadha shay'un katabahu Allah ala banati Adam, wannan shi ita haila abu ne wanda Allah ya rubuta shi a kan ƴaƴa mata na annabi Adam. Saboda haka ya nuna cewa kenan hatta matan da suke kafin Banu Isra'il su ma Allah ya rubuta a kansu. Saboda haka haila abu ne ɗabi'a ce ta mata, haka Allah ya halicce su ya sanya musu wannan ibtila'i, domin ko ibtila'i ne saboda abin da zai sanya mutum a cikin halin da ba zai yi sallah ba, haƙiƙa an sa shi a cikin wani hali wanda yake na jarabawa. To amma akwai hikima da yawa da Allah madaukakin sarki ya sanya mata yayinda suke haila ba sa sallah. Al'ada ce wanda take Allah madaukakin sarki ya rubuta ta akan mata na jinsin mu, akwai hukunce da yawa da suka rataya da shi. Da farko tukuna a san menene haila, wani jini ne yake zamantowa haila, wanne ne ba haila ba. Sannan kuma a san kashe-kashen mata dangane da haila. Mata suna ganin haila bai ɗaya ne, duk hailarsu tana zamantowa iri ɗaya ne, koko sun sha bamban. Sannan kuma hukuncen haila ɗin, me ya halatta da mai haila ta yi, me ya haramta ta yi, wace irin mu'amala ya halatta a yi da mai haila, wace irin mu'amala ce ya haramta a yi da mai haila. Duk waɗannan suna daga cikin abin da malamai suke bincikensu a cikin kitabul haid. To saboda alaƙansa da tsarki, malamai suna kawo shi a cikin babin tsarki, tare da cewa abubuwan da suka danganci haila ba su tsaya kawai a cikin babin tsarki ba. Akwai hukunce-hukunce da suke da alaƙa da rayuwar aure, akwai hukunce-hukunce haila da suke da alaƙa da saki. To amma malamai suna kawo mafiya yawan hukunce-hukuncen a cikin kitabul tahara, saboda abinda ya rataya da shi na tsarki, inda Allah madaukakin sarki ya sifanta shi haila da cewa qul huwa adha, sai shi jinin haila kazanta ne. Kuma Allah madaukakin sarki ya sifanta waɗanda suke da shi a matsayin wato halin rashin tsarki, yace fa idza tafahhar wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna, kada ku kusance su har sai sun yi tsarki. Fa idza tafahharna, in suka tsarkake kansu bayan sun yi tsarki din, fa atuhunna min haythu amarakumullah, to ku kusance su, ku gaice musu ta inda Allah ya halatta muku. To wanda yake yayin nuna kan cewar akwai hukunce-hukunce na wato jinnu hukunce-hukuncen haila na tsarki ne, inda Allah ya sifanta wadda mace ta gama haila da cewa tana yin tsarki, kuma ya umarce ta da ta tsarkake kanta. Don haka malamai suke kawo hukunce-hukuncen haila a cikin babin tsarki, domin mace ta san yaushe ne za ta sifantu da tsarki, yaushe ne ba za ta sifantu da tsarki ba. Domin idan ba ta da tsarki, to hukuncin wanda tsarki rashin tsarki ke hana shi yin ayyuka na ibada da aka shaƙinta tsarki. To da haka ya dace malamai su kawo, kuma yana da muhimmanci mutane su sani, musamman mata, saboda ala abin ya hau kansu mubasharatan. Amma banda mata ma, hatta iyaye maza da mazaje, kuma wajibi ne su sani, saboda Allah madaukakin sarki ya dora ma mazaje su tsirkar da kansu da iyalansu daga wuta. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku wanda suka imani ku tsirkar da kawukanku da iyalanku daga wuta. Dan haka ce nan wajibi ne namiji ya san hukuncin haila, wanda yake zai sanya matarsa ta san abin da za ta yi na ibada ingantacce domin ya bayyana domin ta ya zamanta ya bayyana mata hukuncin da ya rataye gare ta, wanda in ya jahilta ya bata cikin jahilci ya saba ma Allah madaukakin sarki. In ba zai iya kuma koya ba, to sai ya tambaya duk abin da yake ya shigar mata duhu na abin da ya danganci sha'anin rayuwarta na sha'anin al'adarta ta haila, sai ta tambaye shi ko ta tambayi malamai. Shi kuma wajibi ne in ta tambaye shi, in bai sani zai tambayi malamai su bayyana masa. Haka zalika iyaye maza da iyaye mata wajibi ne su san wa'annan hukunce-hukunce don su shaida ma 'ya'yansu. Wannan shi ne abin da ake nema a sanar da 'ya'ya mata, ba ilimin da zai koya musu su tsara ba, ilimin jins da ake faɗa, sex education. Sex education din musulunci, dukkan abubuwan da ake bukata a sani yana nan cikin musulunci, tun daga babin tsarki ya zuwa ga alamomin balaga wanda ake ambaton su yayin da za a zo ai magana akan sallah, ya zuwa ga yadda ya zuwa ga hukunce-hukuncen aure, neman aure da rayuwar aure da alakar aure da haihuwa da hukunce-hukuncen jinin haihuwa da kuma shayarwa. Duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suka danganci wannan ilimin da akwai su a cikin shari'a. Amma sai kaga suna nan sun yi wani sabon kundi, wai kundin da ake so a kaddamar da shi Turawa ne suka je suka yi, suka rubuta duk abubuwan fitararsu na cewa ilimin jinsi, ilimin yadda za a koya ma yara jima'i. Amma kowane babi, kowane fasali sai a kawo ko wata aya ta Alkur'ani ko wani hadisi, wani hadisin ma mawdu'i wani lokaci za a kawo, ko wata rubabbar magana ta Larabci, to wai an musuluntar da ilimin kenan. In aka haka an musuluntar da ilimin, to ba haka ne ake musuluntar da ilimi ba. Shi ne inda ake musuluntar da ilimi, shi ne ka ɗauko na addini ka zo ka yi shi. Dukkan abin da yake addini ya tsara nasa, waɗansu kuma suka tsara nasu ba duka koyarwar addini ba, sai dai halatta ka ɗauko nasu da kace za ka musuluntar da shi, a'a ka aje nasu waje ɗaya ka zo ka yi na addini. Abubuwan da suka danganci waɗannan ilimi, abubuwan da suka danganci ilimin wato abin da ake kira ake so a koyar na yaro da yarinya, matasa su san ɗabi'ar jikinsu, su san yanda jikinsu yake canzawa in sun zo balaga, su san abubuwa da ya zamanto sabuwar rayuwar da za su shiga, duk akwai wannan tsari a cikin musulunci. A karanta shi a yadda yake a cikin musulunci din, shi ne zai mana shi muke bukata, ba ɗauko wani abu ba daga waɗanda kike so abin da suke so su yi. A koya ma yara su tsara, a koya ma yara hanyar da za su zamanto masu kamfanonin da suke yin bututu da ake sanyawa, wannan ledar da ake sanyawa domin a yi alfasha da ita, ya san ya zamanto kan cewa an kira musu kasuwa. Shi ne abin da ake so a koya ma yara kenan. Ba wai ana so a koya musu kada su cewa zina haramun ba ce, a'a idan za su yi zinan yi zinan yadda ba za su cuci lafiyarsu ba. Shi ne abin da ake so a koya musu. Wannan shi ne matsayin da malamai suka bayyana a kan shi wannan ilimi da ake kira sex education. Duk abin da muke bukata mu sani duk yana nan a cikin al-fiqh al-islami, wanda daga ciki shi ne waɗannan hukunce-hukunce na haila. Don haka iyaye wajibi ne su sani, don su sanar da ƴaƴansu, ko kuma su kai su inda za su sani, inda za a karanta musu su kai na fiqh, mabadi' al-fiqh, kamar akhbari, kamar shi wannan littafi da muke karantawa a al-izziya, wanda ya kunshi waɗannan abubuwa, wanda zai zamanto kan cewa yaro ya san irin abubuwan da shari'a take neman ya sani na wato wannan sabuwar marhala da zai shiga ta rayuwa, wanda yake ita marhalar buluk. To malai ya fassara ma'ana haid da cewa al-haidu huwa dam, jinin haila, al-haila jini ne, al-kharij bi nafsihi, wanda yake fita da kansa ba tare da an sha magani ba, wato da kansa bisa ɗabi'a yake fita, min qubuli man tahmilu adatan, daga gaban yari, daga gaban mace wanda a bisa al'ada za ta iya ɗaukan ciki, ma'ana ta kai nizalin da za ta iya ɗaukan ciki, da jini zai fita daga jikinta da ɗabi'arsa da kansa ba tare da an mata allura ko tare ba tare da an ji mata ciwo ba, amma ta yi ƙanƙanta da za a ce ta ɗauki ciki, to sai a ce wannan jinin ba na rashin lafiya ne, sai a ce ta wajen likita, domin bisa al'ada ba ta kai shekarun da za ta yi wannan jini ba. Don haka dole ne ya zamanto shekarunta sun kai na yadda za ta iya ɗaukan ciki. Jesus shi ne suke fassara da cewa man tahmilu adatan, wanda take iya ɗaukan ciki a bisa al'ada, fi muddati 15 yawman, a muddar kwana 15, kwana 15 ne muddar haila, wato ma'ana idan iyakarsa kwana 15 in ya wuce kwana 15 bai zaman to haila ba fadinaha ko abin da bai kai kwana 15 ba ila sa'atin ko da sa'a ɗaya ne min ghairi wilada ba jinin da yake zuwa da kansa ba bayan haihuwa shi wannan ba a kiransa haila shi wannan nifas ake kiransa aw mara wala mara ba kuma jinin da yake zuwa ma mace wanda take iya yin al'ada ba amma saboda rashin lafiya wannan ba a kiransa haila wannan ana kiransa istihaba jinin istihaba bi ma'ana wato jinin da yake zuwa saboda rashin lafiya wannan shine ta'aritin haila wanda ta'aritin haila ya fitar da jinin dutse ya fitar da jinin istihaba jinin rashin lafiya idan ya zamanto Allah madaukakin sarki yayi ishara da cewa akwai shekaru da mace take kaiwa ta haila akwai shekaru da take kaiwa ta daina haila Allah ta'ala yace wallahi ya islamu minal mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidun wadanda suka dauke suka girma suka dauke suka yanke kaula da cewa wato jinin haila zai zo musu aka fadi iddar su shine wata uku haka dalika mata wadanda basu kai minjalin su haila ba saboda haka akwai mace da suke kaiwa minjalin su haila akwai wanda ba ta kaiwa minjalin su haila shekarun babu nasti da yazo daga cikin shari'a mafi karfin abin da ake da shi shine maganar Aisha ummul mu'minin take idan yarinya ya shekara 9 ta ga jini to wannan jinin haila ne ma'ana ita a wajen Aisha akallan shekarun da mace za ta iya haila shekaru 9 ne to wannan kamar yanda malamai suke bayani abu ne wanda yake ba a iyakance shi da shekaru domin abu ne wanda yake yana sabawa daga mace zuwa mace yana sabawa daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa daga nau'in abinci zuwa nau'in abinci idan wuri ne wanda yake babu tsananin zafi kuma ya zamanto akwai ni'imar abinci sai ga mace ta fa alhaila da wuri in kuma waje ne mai tsananin zafi ko babu isasshen abinci sai ga ta yi shekara da shekaru ta dade bata fara haila ba saboda haka abu ne shi yasa irin waɗannan abubuwa shari'a bata sanya haddi ba ta mai da shi zuwa ga al'ada akwai shekarun da idan mace aka ga ta yi jini tabbas an san ba haila bane saboda karanci saboda kankanta ta to idan wannan shekarun ne a shi kuma ba za a iyakance shi ba amma an san kamar yarinya ai shekara 5 ai shekara 3 ai shekara 4 ai shekara 6 idan aka ga ta yi haila idan aka ga ta yi jini to an san cewa wannan jinin ba na haila bane za a kai ta asibiti watakila wani abu ne ya same ta amma da za ka kai shekara 9 10 11 12 wannan jinin haila ne yawanci irin masu ilimin likitanci sukan ce yawanci kuma ba su ma sun ce ba a iyakancewa yana sabani da yanayin abincin da yarinya take ci da yanayin biyar wajen yanayin wato yanayin mana wadaɗin wajen ya danganta da irin sa wajen a shekarun da za ta fara yin haila mafi yawansa kuma a shekarun da haila take yankewa wanda ake lokacin da wato mace ya zama girma ya zo mata wanda a yaren likitoci suke ce masa menopause shi ma wannan yana sabani daga mace zuwa mace waɗansu daga shekara 45 waɗansu kuma sai sun kai shekara 55 ma waɗansu ma sai sun wuce haka saboda haka yana sabani daga mace zuwa mace ganin haka shi yasa shari'a bata sanya iyaka ba sai kuma yadda abin ya zuwa ga alama fa aqalluhu la haddala yace aqallan haila babu haddi gare shi babu haddi ga aqallan haila ma'ana idan da mace zata ga jini ya dugo sannan bai sake dugowa ba wannan ranar da baki daya sai ka shigari wannan wanda ta gani ya dugo din nan zata kirga shi haila ne idan ba ta sake ganin wani jini ba har ya zama to jini ya dauke zata kirga wannan ranar da jini ya zo mata haila ne kuma zata hukunci da shi akan ba zata yi sallah ba lokacin da ya zama to jini ya dugo mata a lokacin wannan sallah inda rana ne ba za ta yi sallah azhar da asar ba inda daddare ne ba za ta yi sallah magariba da isha ba sai dai idan ya zama to ya dauke ta ga alamar tsarki wato ta ga ya dauke kwata kwata ta sanya auduga gabanta ta ga ba abin da ya fito idan a farkon haila ne kenan ta ga ba abin da ya fito to shikenan sai ta yi wanka kamar alal misali da azhar an kira sallah azhar sai ta ga dugon jini sai ta ga abin nan na san jini a tifarta na ciki kamfanta ita ne take dauka haila ta don haka ba za ta salla azhar ba ba za ta salla al'asr ba ba ta sace ganin komai ba kafin rana ta fadi ta sanya auduga a gaban ta ga audugan nan ta fito babu komai a cikin ta ko ba ta taba haila ba sai lokacin to sai ta dauka kan cewa haila ta dauke sai ta wanka ta salla azhar da al'asr tunda lokacin azhar da al'asr bai ta ba za ta kirga wannan abin da ya same ta a matsayin haila to sai dai an yi tafsiri wajen aqallal haid a wajen idan ya zamanto kamar irin wannan digowa guda daya za a dauke shi kan cewa haila ne a wajen hukuncin harancin yin sallah da azumi in cikin azumi ne za ta sha azumin wannan rana to amma idan ba za a dauke shi abinda zai halatta mace ta fita daga cikin idda ba da wannan digon jini guda daya sai in ya kai yawmin wa layla a wajen Imam Malik sai in ta gan shi tsawon awa 24 to shine za ta yi kirgansa akan cewa wannan jini guda ne da za ta iya fita daga cikin za ta iya kirga shi a cikin lissafinta na idda musan a lissafin idda jini uku tsarki uku mace za ta gani ma'ana jini biyu daga na uku ya fara ta gama idda to irin wannan jini da yake dugowa sau daya a rana ba za ta kirga shi ba a abin da zai tsada ita a cikin lissafin idda sai ya kai kwana daya da wuni daya wannan shine matsabar Imam Malik cewa akal bashi babu iyaka da akallan sa ko da digo ne ya fito kuma wajen digo din nan ko da ba jini bane ko da ruwan kasa ne ruwan kasa kasa ne shi ma za ta dauke shi a matsayin haila abin da ake cewa al-kudra domin tartibin jinin haila yanda yake zuwa jini yana jini ne baki ja ne baki baki sannan sai ya koma ya zuwa ga as-sufra ya koma jaja jaja bayan wannan duhun da yake da shi sannan ya koma al-kudra ruwan kasa brown kenan ruwan kasa kasa sannan ya zamanto al-qasfatul bayda sannan ya zamanto farin ruwa da yake fitowa daga gabanta to idan ta ga jini ne wannan bakin babu shakka wannan haila ne haka dalika in ta ganshi ne jaja jaja a lokacin da yake na al-adilla idan ba ta taba haila ba ta so ta ganshi ya fito daga gabanta za ta dauke shi haila ne haka dalika idan ta ga ruwan kasa kasa in ka ganshi a farkon lokacin da zaka fara haila za ka dauke shi a matsayin haila akwai lokacin da ba ta aiki da wannan kasa kasan in ka ganshi shine kawai idan ya zamanto ta gama hailarta ta ga alamar tsarki ta yi wanka sai ta sake ganin irin wannan jinin mai ruwan kasa kasa ba ja ne baki baki ba to in ya zo bayan tsarki wannan za ta dauke shi a matsayin shuka makin wancan jinin ne ta riga ta yi masa wanka ba za ta dauke shi a komai ba a bisa hadisin ummu aqiya kamar yanda bayanin ta zai saboda haka aqallan haid babu haddi gare shi ko da duf'a ne idan ya zo mace za ta dauka cewa wannan haila ne sai ta bar sallah ta bar azumi da kuma ta dauke hukuncen da aka sanya ma mace mai haila wanda bayanin su zai zo ka aktsari tsuhur kamar mafi yawan muddar tsarki domin mace tana da mudda guda biyu cycle ne juyawa yake yi akwai lokacin haila akwai lokacin tsarki bisa yadda Allah ya yi ɗabi'ar mace a cikin kwanakin wata da yadda wata ɗin ne yake tafiya 28 ba wai watan sama ba 31 ko 30 ba watan rana ba watan wata shi ne ainihin watan musulunci to watan musulunci ya dace da ɗabi'a ta ɗan adam kwana 28 ɗin nan shi ne yake cika ma mace daurarta shi yasa ma Larabawa suke ce masa ad-daurah shahriyya cycle da'ira ce kayi kwanaki 7 tana jini kai kwana 21 tana ganin tsarki domin kwana 14 ne haka daurar take idan ya zamanto cewar tayi kwana 28 din nan to daurar ta cika to waɗansu ma yawanci yawan mata haka daura ta su take tafiya bisa al'ada tiryan amma waɗansu sai ya zamanto idan suka yi hailar wannan wata sai ga kuma sun ɗauki waɗansu watanni ba su ba saboda abin da yake ɗabi'ar jikinsu na wato ifrazat abubuwan da jikinsu yake fitarwa wanda ake ce ma hormones idan ya zamanto sun samu tangarɗa a yanda jiki yake fitar da su sai ya zamanto wannan ya yi tasiri ta ya zamanto ba ta ga jinin nata bisa al'ada yanda yake ba to babu haddi ga iya kwanakin da za ta zauna wanda za a ce idan ta cika waɗannan kwanakin, idan bata ga haila ba, ta kaddara cewa tsarkinta ya ƙare, don haka ko da hailar bai zo ba sai ta ɗauka ta fara haila. An fahimta? Idan da za mu sanya ma muddar tsarki tana da kwanaki mafi yawa, muke alal misali idan mace ta yi kwana 20 shine iyakar muddar tsarkinta. To ta gane in ta yi kwana 20 in bata ga haila ba, sai ta hukunci cewa hailarta ta zo, ta gama tsarki kenan. To wanda ta kaba haka yake ba, domin shi haila yana alaƙa ne da amru wujudi, samuwarsa. In ya samu a yi masa hukunci, in bai samu ba kuma ba za a yi masa hukunci yana nan ba. To da kan aka kwana 20 haila bata zo ba, za a yi hukunci ta riga ta zo ba. Yasa aka ce la hadda li aktarihi, mace za ta iya zama wata 10 bata ga haila ba, in bata ga haila ba tana nan cikin tsarkinta. Amma akwai haddi da aƙallan lokacin tsarki, shine yawanci malamai suka sa kwana 15. Fa'idar sanin wannan aƙallan tsuhur ɗin, aƙallan lokacin da mace za ta yi haila, shine cewa idan alal misali mace ta yi haila kwana 3, ta yi wanka ta fara sallah, kafin kwana 15 su cika sai ta sake ganin wani jinin. To kaga tsakanin wancan jinin na farko da wannan sabon jinin bai kai kwana 15 ba. To idan muka ce aƙallan kwanakin da mace za ta ga tsarki shine kwana 15, kaga jini na biyu sabuwar haila ce ko kuwa cika mafin waccan haila ce, don bata ga aƙallan muddar da za ta yi tsarki ba. Amma da ta yi kwana 15, kaga ta samu aƙallan kwanakin da za ta tabbata cikin tsarki. Saboda haka idan wata hailar ta zo bayan kwana 15 sai ta ɗauka cewa wannan wata sabuwar haila ce, ba cikon ta farko ba ce. Ke shi yasa malamai suke ƙayyade aƙalla tsuhur, amma ba sa ƙayyade aksaru tsuhur. Wanda ke wannan shine mazhabar Imam Malik, kuma shine mazhabar Imam Shafi'i ma. To wajen aksaru tsuhur ko ba shi da iyaka, ko da wata da watanni ne mace za ta yi bata haila ba, tana nan akan cewa tana cikin ƙarfinta, ba za ta ɗauka akan cewa ta zamanto mai haila ba, dan kawai ta yi waɗansu kwanaki bata ga haila ba, amma dan ta cika wannan kwanakin sai ta ce ƙarfinta ya ƙare. Ƙarfi baya ƙarewa sai da zuwan sabuwar haila. Ƙarfi baya ƙarewa sai da zuwan sabuwar haila. Amma haila tana ƙarewa lokacin ƙarfi ya shiga, ko da akwai jini, idan ya zamanto akwai rashin lafiya. Kamar yadda za mu gani a cikin karatunmu insha Allah. Yace wa amma aktsarul hayd, amma mafi yawan kwanakin da mace za ta yi ya zamanto tana cikin haila, fa yahtalifu bi ikhtilafil huyyad, yana sabawa da sabanin mata masu haila. Dan haka babu, ba za ka sanya haddi ba. Iyaka kwana nawa ne za a ce wannan in mace ta wuce waɗannan kwanakin ta wuce haila? Nan wajen malamai sun yi sabani. Mashhurin magana a mazhabar Imam Malik kwana 15. Idan mace ta yi haila har ta yi kwana 15 hailarta bata ɗauke ba, to ta gama haila, ya zamanto rashin lafiya. A wajen Imam Abu Hanifa kwana 10. Amma babu hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisai da aka rawaito, amma dukkan hadisan ba su da inganci. Dukkan hadisan da suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙayyade mafi yawan haila ko mafi ƙarancin haila, ba wanda ya inganta daga cikin su. Imam Abu Hanifa ya yi riko da hadisin Anas cewa aƙallan haila kwana 3, mafi yawan haila kwana 10, a kan sai gina hukunci. Imam Malik kuwa maganganunsa suka saba, shi yasa kaga nan ya tafi akan cewa yana sabawa da sabanin wato masu haila. Don wani lokaci ya ce kwana 15, wani lokaci an tambaye shi ce kai wannan al'amari ne na mata, a koma a ga yanda mata suke yi, abinda mata suka faɗa sai a gaskata su. Domin kamar in aka ce kwana 15 ne, to an samu mata a cikin Madina, kuma na tabbatar Imam Malik yana da labarin su, dan matan gidan almajiransa ne, almajishin Abdulaziz ibn Abi Salama almajishin, duk matan gidansu kwana 17 suke haila. Kuma wannan ya inganta sosai. Imam Shafi ya ambace shi sanannen abu ne a cikin tarihin mutanen Madina. To shi yasa Imam Malik ma yake kaga wannan a mai da shi zuwa ga mata, ya danganta da kowace mace da irin taka tabi'a. To dangane da mata masu haila, malamai suna kasa su kashi-kashi. Kashi yawanci kashi uku ake raba su: almubtada'a, wadda ta fara haila bata taɓa yi ba sai yanzu ta fara, budurwa da ta fara yin haila; almu'tada, wadda dama ta riga ta saba hasara da al'adarta; sannan almutahayyira, wadda zai ta ruɗe ta kasa sanin yaya haila ta take. To bayanin hukuncin kashi biyu ɗin zai zo yanzu. Ta uku da yi bayaninta ba, saboda tsananin saɓaninta bai ambata ba, amma Allah da za mu yi ishara gare su. fa in kanat mubtada'a idan mace mai haila farkon fara yin haila take ne take al mubtada'a ai wanda haila wanda aka farar mata da yin haila fa aktharuhu fi haqqiha mati yawan haila a dangane da ita idan tamadad biha al haida idan jinin haila ya ci gaba da zuwa mata 15 yawman kana 15 wato farkon haila idan mace ta fara yi tunda bata taba haila ba ta gaba babu da sai a ci tare da al'ada yaya za ki ta san cewa ta gama hailarta imam malik a wannan riwayar wanda yake cikin riwayar ibn al-qasim yace ta zauna tai ta yin haila ta kyale jinin yana tunda ba tana daukan cewa a cikin haila take har sai ta yi kwana 15 in kwana 15 suka cika jinin bai tsaya ba to sai ta yi wanka ta fara yin sallah ta dauka abin da ya karu akan kwana 15 rashin lafiya ne istihada ne wannan yake riwayar ibn al-qasim riwaya ta biyu riwayar Ali ibn Ziyad al-Ifriqi ɗaya daga cikin manyan almajiran Imam Malik malami ne Imam Malik yana ji da shi almajirin sa ne amma shi kansa bai zo da Imam Malik ba sai da ya zamanta ya tumbata a ilimi naka Imam Malik yake girmama shi Ali ibn Ziyad al-Ifriqi abin da ya rawaito daga Imam Malik shine cewa Imam Malik yake idan mace ta farkon fara haila sai ta duba ta ga wato a tsaranta da yan gidansu yayin da suka fara haila kwana nawa suke suna haila wato ta duba ta ga yayyanta su da suka fara haila kwana nawa suka yi in suka ce ai in aka ce mata ai kwana 5 suke haila to ita ma sai ta tsaya ta yi kwana 5 idan jini ya ci gaba da in ya wuce kwana 5 sai ta yi wanka ba za ta dauki kan cewa wannan kwana 5 ba ta dauki kan cewar wannan jini ya ci gaba da ita na haila bane tunda sa'o'inta ga irin kwanakin da suke yi da kuma hujja akan wannan shine hadithin Hamna wannan riwaya ta Ali ibn Ziyad hadithin Hamna bint Jahsh ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata kai haila kwana 6 ko kwana 7 kamar yadda mata suke haila aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida ita ne ya zuwa ga al'adar matan gidan saboda yana auren yatta Zainab bint Jahsh saboda haka ya san al'adar matan gidan su to da yake mata hailar ta zaman to ta kayyade da kwana 6 ko 7 ai bisa al'adar matan gidan su saboda haka mace za ta iya aiki da al'adar sa'o'inta sau in ka da ake nufi a nan ba wai 'yan ajin su ba ba 'yan ajin su ba a wanda suke 'yan gida daya suka fito a gida daya kamar yanda ya samu gare su to ganin kan cewar wannan al'ada tana da alaka da asalin halitta ka ga nan amfani da ilimin genetics ne Imam Malik ne amfani ake da ilimin genetics cewa kowanne mutane suna da jin din nan shi ne yake bayanin dabi'ar mutum wanda yake kuma abubuwan da ke cikin jin ɗin ɗan uwa suna kama da na jin ɗin wani ɗan uwa don da haka ma akan yi amfani domin a gane kan cewa ɗaya na mutum ne ko ba na mutum ba ne abin da ɗin DNA kamar yadda ake faɗa yanzu saboda haka da aka ce sa'o'inta ta duba abin da ake nufi ta duba ƴan uwanta yayyanta da ƴaƴan baffanninta da ƴaƴan gwaggwanninta su yayin da suka zo suka fara yin haila kwana nawa suka yi to in ta kai waɗannan ranakun sai ta tsayar da kanta tunda yanzu ba ta da al'ada balanta ta san al'adar ta nawa ne an fahimci wannan duk wannan ne yasa ake wannan sabani saboda babu nassi ne fa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi kansa hadithin Hamna akwai magana a kansa to amma abinda ya fi rinjaya abin da yake mafi rinjaye ilimi ko wajen Allah yake shine idan mace ta fara yin haila to kamata yi ta san sifar jinin haila yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a hadisin Aisha inna damal hayd aswad yu'rab shi jinin haila baki ne sananne ne wato ma'ana suna mata suna sanin sa da launin sa da warin sa to farko abinda za a koya ma mace shine ta samu wannan tamyizin yadda za ta bambance jinin haila da wanda ba na haila ba to da in ta fara yin haila sai a bi ta tiryan a bi ta tiryan tunda ba ta da al'ada da ya fara yaya launin jinin yake ta faɗa to wannan launin jinin haila ne idan yana da duhu ja ne amma mai duhu ya launin jinin yanzu yake bayan kwana 3 ya koma ya zamanto ruwan kasa-kasa kake ki hakuri har yanzu haila kike har sai take jini ya dauke in kuma kace a ya sake dawowa ya koma ja to da ya koma ja din nan bayan ya zaman to ruwan kasa kasa sannan ya koma ja ja din nan yana da duhu yana da wari irin na farkon in kace ba shi da shi ba shi da duhu ba shi da wari irin na farkon to sai ake mata kai wanka ta fara yin sallah wannan ya zaman to kanta ba jinin haila bane istihaba ne in ta samu tani wannan shine abin da yafi komai daga cikin alamomi a shine yafi komai karfi daga cikin alamomin haila musamman ga mace wanda take mai fara haila ta samu tani inda ba ta da al'ada ba lafiya hukunci da shi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mace mai haila jinin ta ya rikice ta zama ta samu rashin lafiya ya akwai lokacin da ya mai da yake zuwa ga akwai da ya mai da su zuwa ga al'ada in ta da tabbatar al'ada kenan akwai wanda ya mai da yake zuwa ga tani to shi tani din bambancewa ya fi komai isa matuƙa domin mace mai al'ada za ta yi amfani da shi wanda ta fara haila za ta yi amfani da shi wanda ta rude ma ya zamanto ta rikice ta kasa gane al'adarta za ta yi amfani da tamiz shi ta tamiz din ya fi komai isa matuƙa ga wanda take da ikon ta samu wannan tamiz dan haka wannan shine abin da yake rinjaye matsawar amma wannan bai wuce aksarul haid ba bai wuce kwana 15 ba kuma yanzu duka al'ada bai cika kaiwa ya kai zuwa wannan lokacin ba tashi ya zamanto akwai wani abu na rashin lafiya tare da mai yin haila wannan shine hukuncin al-mubtada'a nan mala yake ta tsaya kwana 15 Ali ibn Ziyad yake ta tsaya sai la'akari da hailar sa'o'inta in ya wuce wannan ko da baka ji tsarki ba ya zamanto kan cewa sai ta yi wanka kauli na uku kuma wanda yake shi ma kauli ne a cikin madhabar Imam Malik Imam Malik ashe Imam Malik yayi ishara ga mace ta amfani da tami shi ma a cikin mudawwana yayi ishara ga amfani da tami wanda yake abin nan ilmi a wajen Allah madaukakin sarki yake abinda wadansu daga cikin malamai suka rinjaye kenan kamar Ibn Rajab duk da yake ba malamin madhabar Imam Malik bane malamin Hanabila ne ya rinjaye da cewa tami din nan yafi karfi to mace mai fara haila ta amfani da tami sai ta tsaya wannan shi zai sanya ta ta san yaya hailar ta take wa in kana da mu'tada in kuma tana da al'ada in ta zama ce mai al'ada ce wato haila ta zo mata ta saba tana zuwa mata akai akai har ya zama tana da al'ada ta saba haila tana zuwa mata kwana 3 ko kwana 5 ko kwana 6 to fa imma an takhtalifa adatuha am la to idan mai al'ada ce in ma dai al'ada ta ta saba wa imma kuma ba za ta saba ba me ma'anar ta saba ya zama to wannan watan kwana 5 wani watan kwana 7 wani watan kwana 4 kaga al'ada ta rikice kenan ta saba ko kuma zaman to bata saba ba tana nan akan kwana 6 tiryan tiryan duk wata haka take yi fa in lam tahtali idan al'ada ta bata saba ba cewa ta saba al'ada ta kwana 3 kwana 6 ne sai wata ran jini sai jini yazo ya wuce mata bai tsaya ba har ya wuce kwana 6 to sai ta istamharat ala adatiha bi 3 ayyam sai ta ƙara kwana 3 akan al'adarta ma lam tujawid 15 yawma matsawar ba ta wuce kwana 15 ba wato ma'ana idan al'adarta kwana 6 ne jini bai tsaya ba sai ta ƙara kwana 3 sai ta kwana 9 sannan sai ta yi wanka idan al'adarta kwana 11 ne ta ƙara kwana 3 sai ta kwana 14 sannan sai ta yi wanka wannan fa ana magana jini ya wuce ne bai tsaya ba jininta ya wuce al'ada matsawar in sai karin ba zai wuce kwana 15 ba alal misali al'ada ta kwana 13 ne kaga in ta kara kwana 3 zai zama kwana nawa kenan 16 16 ya wuce kwana 15 to anan wajen sai ta kara kwana 2 idan al'ada ta kwana 14 ne sai ta kara kwana 1 shine malam ta tajawaz 15 yawman matsawar ba ta wuce kwana 15 ba to gaskiya wannan al'ada bari mu ci gaba wa in salafat idan kuma al'ada ta tana cancanzawa ya zama to wata ran kwana 5 wata ran kwana 6 wata ran kwana 8 istabharat ala aktsari adatiha kadhalik to sai ta samu mafi yawan kwanakin al'ada ta nawa ne wata ran tayi 5 wata ran tayi 6 wata ran tayi 8 to haka sai ta dauki 8 sai ta kara kwana 3 akai kadhalik ita ma sai ta kara kwana 3 matsawar ba ta wuce kwana 15 ba wa hiya fi al-yam al-istibhar ha'id atuwa nan kwanaki uku da ta kara za ta dauki hukuncin mai haila to wannan istibhar din yana daga cikin abinda ba wanda ya tafi akan sa illa Imam Malik a wata riwaya wanda hatta wadansu malamai a cikin mazhabansa su ma sun yi inkarin istibhar don babu dalili akan sa babu dalilin da mace za ta ƙara kwana uku. Domin idan mace tana da al'ada, kar ku damu, ba ku haila, saboda haka wani lokaci sai ga duk an jisu daga rakisu. Amma yana da muhimmanci a sani, yana da muhimmanci a sani, a idan mace ya zamanto kan cewa tana haila kwana shida, al'ada ta bata canzawa, sai zamanto wata ran jini ya wuce mata, ya wuce al'adar tata, ta ga lokacin da ta saba ganin tsarki bata gani ba, jini ya ci gaba, to abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma masu irin wannan, da Fatima binta Abi Qubaysh da Ummu Habiba binta Jahash, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, umkuti qadra ma kanat tahbisuki haibatuki, ki zauna gwargwadon kwanakin da haihuwarki take tsare ki gabar yin sallah, saboda kai mai da ke zuwa gani in kuti qadra ma kanat tahbisuki haibatuki, ki taurara gwargwadon kwanakin da haihuwarki ta kasance tana tsare ki gabar yin sallah. Zani? Asalinta? Al'ada. Na mai da ke zuwa ga al'ada, gwargwadon kwanakin da dama haihuwarki take tsare ki, menene wannan kwanakin? Shine kwanakin al'adarta. In kwana bakwai ne ya zamanto cewa da kafin wannan jinin ya zo ya same ki, ya zamanto ya wuce ya ki tsayawa, da kwana nawa kike yi ba ki sallah? Shine qadra ma kanat tahbisuki haibatuki, kwanakin da haihuwarki take tsare ki take hana ki sallah, da kwana nawa kike ba ki sallah? Kwana bakwai. Wannan ba shine al'adarta ba? To ki so wannan za ki tsaya akai, saboda haka idan jininki ya wuce, ki tsaya akan al'ada ki kwana bakwai. Abinda ya wuce ki dauke shi istihaba, kuma in kika yi kwana bakwai sai ki wanka, sai ya zama to kin koma cikin hukuncin mai istihaba, ki ci gaba da sallarki da azuminki, mijinki zai iya saduwa da ke, sai dai kawai bambanci za ki rinka alwala ga kowace sallah, domin tamkar kin zamanto cewa kina da wato abinda ke karya alwala jiddadin na tare da ke, saboda haka sai ki rinka alwala ga kowace sallah, kin zamanto mai istihaba. To kaga in aka ce mata ta ƙara kwana uku, ta ɗauki hukuncin haila sama da al'adarsa, an ce mata kenan kada ta yi sallah a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta yi sallah, saboda haka wani ya nuna kanta istidhar ɗin yana da rauni, shi yasa da yawa malamai a cikin mazhabin Malikiyya ma suka bata yi da shi ba, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake tsaya gwargwadon kwanakin haihuwarki, abin da ya haura wannan sai ya zamanto istihaba, za ki ci gaba da sallah. To kaga in ta mai da wannan suka zamanto cikin kwanakin haila, ta ƙara kwana uku akai, kaga ta saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ta ihtiyati ba. Ihtiyati shi ne gwara ta yi sallah, tana shakkar cewa jini haila ne ko ba haila ba ne, to ta yi sallah ya fi bisa ya zamanto ta bar sallah ɗin. Yasa al-ihtiyati shi ne kada a istidhar. An fahimta? Saboda haka kun ga mushkilan wani lokaci karatun fiqhu daga littafan mazhaba kenan. Yana da muhimmanci don kai tasawur. To amma saboda gaskiya mun ɗauki usulin cewa yayin da za mu yi karatun fiqhu daga littafan mazhaba, idan ya zamanto kan cewa abinda littafin ya tafi ya ci karo da abinda ya inganta daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai mun yi bayani. Saboda haka yana buƙatar ka fahimci abinda mai littafin ya faɗa na farko, sannan ka fahimci cewa abinda ya faɗa ɗin dalilinsa ba shi da ƙarfi, sannan ka fahimci abinda yake shi ne tabbatacce. Saboda haka shi yasa wani lokaci za ka ga sai ka ga an tashi daga sai ga an tashi daga to a ce to ai me aka ce mini. Na farko mun fahimci istidhar tukuna ƙarin kwana uku. Istidhar kwanin ƙarin kwana uku idan wanda yake shine abinda malam ya tafi akai, kuma shine riwaya mashhura a cikin mazhaba, idan mace tana da al'adarta sai ya zamanto wani karo ya zo mata jininta ya rikice ya wuce al'adar, in al'adarta kwana bakwai ce to ta ƙara kwana uku, ta zamanto ta koma kwana goma za ta zauna ba ta yi sallah ba, tana cikin hukuncin haila. In al'adarta kwana goma sha biyu ce ta ƙara kwana uku, ya zamanto kwana goma sha biyar. In al'adarta kwana goma sha huɗu ce, kwana nawa za ta ƙara? Kwana ɗaya. Da zaman to kwana goma sha biyar. Wannan shi ne istidhar. To muka ce wannan istidhar ɗin babu dalili a kansa, domin ba a samu asali daga maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Fatuwar waɗansu daga cikin malamai ne na Madina wanda Imam Malik ya tafi akan wannan a ɗaya daga cikin aqwalinsa, shi ma yana da aqwal daban-daban. To muka ce wannan istidhar ɗin ya shi hadisin Aisha wanda ya gaya Fatima bint Abi Hubayb da irin wannan ya same ta da tazo ta kawo kuka wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ki duba kwanakin da da hailaki take tsare ki ba ta yin sallah idan waɗannan kwanaki suka cika ki wanka kin gama hailaki kaga ya tsaya akan al'ada take nan ko kada ki tsara kwana ko guda daya sai wanka sallah sai ta zamanto mai jinin istihaba ta rinka sai wanka ta rinka alwala da kowace sallah ta rinka kunzubu dan kada jinin ya rinka kwarara a jikinta ya bata mata inda take sallah haka yazo a hadisin Fatima bint Abi Hubayb da hadisin Hamnatu bint Jahash da hadisin Ummu Salama ita ma tana hikayar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Hamnatu bint Jahash duk wannan hadisai ne ingantacce dama hadisan haila ba yawa gare su ba kuma yanzu da hadisan haila akan irin wannan rikicin ne na istihada saboda haka kaulin cewa a ƙara istihada a ƙara kwana uku din nan ba shi da rauni an fahimci fuskar rashin ingancin sa kuma an fahimci ingantacciyar riwayar to shi kenan na'am injibin kawai ya wadatar ba sai ta yi tsarki da kowace sallah ba alwala dai za ta yi da kowace sallah tunda ai idan take kowace sallah sai ta je ta yi kunzugun ai ka kallafa mata musamman yanzu inda pad din ne yake tsada kaga ake mata kowace sallah sai ta je ta canza pad kaga ai ka abin nan wanda yake daga cikin albashin sa abin da yake dan warewa na sayan pad za a shiga aljihun sa da zurfi to shari'a kuma al-abina al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ba ta kawo tsanani yasa sai alwala sai kawai za ta saki amma ba za ba sai ta saki a kunzugu ba na'am zamu zo kan wannan fa in tamada biha ila 15 yawman idan bayan ta ƙara kwana uku duk muna kan abin da yake ne malam yake akai in bayan ta ƙara kwana uku jinin ya ci gaba da zuwa har ta kai kwana 15 fa hukmuha hukmu tahir to ta zama hukuncin mace ce mai tsarki fi tawjihi salati wa sawmi wa adami al-qada'i wa ityani sawt a cikin cewa an akan wajibi ta yi sallah ta yi azumi da kuma ba za ta rama sallah ba za ta rama azumi ba wa ityani sawt ko mijinta zai iya saduwa da ita domin ita mai yin jinin istihada hukuncin mai tsarki dukkan hukuncin nan mace mai tsarki yana kan hukuncin mace mai istihada to kun ga nan malam ya mana bayanin al-mubtada'a wal-mu'tada to in muka zo wajen ita mace mai al'ada din nan wai ta yaya mace za ta tabbatar da al'adarta yaya mace za ta tabbatar da al'adarta mace sai bata taba haila ba sai ta fara yin haila mai al'ada dama ta yi ta goge a ciki to yaya za ta ita wadda ta fara haila ya za ta koma ta zama mai al'ada da ta yi za ta zama mai al'ada to abinda dai malamai suka ce al'ada tana tabbata da haila sau daya kamar ita mai al-mubtada'a idan ta fara hailarta sai tana ganin jini ya zo mata kamar yadda aka ce din ya zo mata bisa yadda al'adar jini yake zuwa ja mai duhu sannan jaja sannan ruwan kasa sannan kaga kuma al'adarta farin wannan ruwan ya fito ko kuma ya zama ta sa auduga ta fito babu wani abu a jikinta yadda ta shigar da ita haka ta fito kaga ta jininta ya ɗauke kenan kwata-kwata sai lissafi daga ran da ta fara zuwa a ranar da ta ga wannan alamar ga baki ɗaya kwana 7 to a wajen mashhurin mazhabar Imam Malik al'adar ta zama ta kwana 7 take al'ada da sau ɗaya al'ada take tabbata abin nan har suna istishhadi da abin nan da cewar Allah maɗaukakin sarki ya ce kama bada'ana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muke halitta ta farko muke mayar da shi kaga ai dawowar da aka yi da shi sau ɗaya aka dawo da shi to ana dawowa kaga kenan al'ada ta tabbata sau ɗaya aka yi kuma al'ada ta tabbata al-hanafiya suka ce sau biyu tsari guda ɗaya ta fara kwana 7 wata na biyu ma ce kwana 7 sai ta tabbatar makanta al'ada matabar Imam Ahmad ibn Hanbal suka ce al'ada ba ta tabbatuwa sai ta yi jini sau uku domin shi ne aƙallan jam'i sau uku in sai sau uku ta tabbatar cewa al'ada ta tabbata. To hakika uku yafi isa matuƙa wajen tabbatar da al'ada. Idan kaga tayi hailattar sau ɗaya, sau biyu, sau uku, dukkanin su kwanaki bakwai ta san cewa yanzu hailattar ta zama ita ne al'ada ce, hailattar kwana bakwai. Wannan yana da muhimmanci mace ta sani. Saboda ne, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataye hukuncin mace yayin da ta shiga cikin hudu ko ta zama ta jini rashin lafiya ya zo ya same ta, ya rataye hukuncin da al'ada. Don haka sanin al'ada ga mace yana da muhimmanci ta san al'adarta. Musamman ganin kan cewar wani lokaci al'ada tana canzawa da haihuwa, ko da akai ta ɗaki, ko da rashin lafiya, ko da shan magani, ko makamancin wannan. Don haka ta san al'adarta na farko yana da muhimmanci. Domin ita san al'adarta shi ne za ta san kan cewa wata irin mace ce ita. To kaga idan ta ya zama ta ba ta da al'ada fa, yau wata wannan watan kwana uku, wannan watan kwana biyar, wannan watan kwana bakwai, to wannan ita ce ake ce mata al-mutahayyira, wadda ta ruɗe, wadda take wato ne, wadda al'amarin ta ya ɗinance mata, ta shiga cikin ɗinuwa. To wadda take al-mutahayyira ɗin nan, malamai sun saba a kanta. Waɗansu suka ce ta koma zuwa ga al'adar danginta, ‘yan uwanta. Waɗansu suka ce ta koma zuwa ga galibin yanda mata suke haila. Galibin yanda mata suke haila kwana shida ko bakwai. Sau da aka ɗauki kwana shida ko bakwai shi ne hailata. Abin da ya yi ta nan ba za ta yi aiki da shi ba. Waɗansu kuma suka ce ta koma zuwa ga amfani da tamimi. Shi ma na tamimi da ya zo. Wanda yake kuma wannan shi ne ablak. Shi ne abin da yake. Sai amfani da tamimi. Idan ba ta da al'ada, ta gane sifar yanda jinin haila yake zuwa wannan daurar tata. Ja mai baki, jaja, ruwan ƙasa-ƙasa, sannan aljafaf, wato ya ɗauke ko kuma ya farin ruwa ya zo. In ta kiyaye wannan, sai ta bi a kan haka, ba ruwanta da wani sai idan ya zama to ya rikice. Idan farin ya zo, in har ta tabbatar ta ga farin, sai wanka. To idan wannan ruwan ƙasa-ƙasan ya sake dawowa, ko mai jaja-jajen ya sake dawowa, ta watsar da shi. Ummu Atiya ta rawaito ta ce kunna la na'uddu sifrata wal qudrata ba'da tuhur shay'a. Mun kasance wato a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu mata sahabbai ba ma daukan cewa ruwa da yazo ne, wato jini da yazo ne ruwan kasa-kasa ko ne jaja-jaja, in dai yazo bayan mun ga karfin mu ba ma daukan sa a komai, ba haila bane, sai mu cigaba da sallah. An fahimta? To zaman to kan cewar kaga koda alal misali ta saba alal misali wani wata ke kwana uku, wani wata ke kwana biyar, wani wata ke kwana bakwai. Ran da ke kwana uku ɗin, bayan ta ga alamar ƙarfi, ta yi ƙarfi, za mu zo a cikin darasi ne zuwa, za mu zo ne a kan batun alamar ƙarfi. Bayan ta yi wanka ta fara sallah, sai kuma ta sake ganin wani abu ya zo mata mai ruwan ƙasa-ƙasa, mai jaja-jaja, to kada ta ɗauke shi a komai. Kada ta ɗauke shi a komai, kada ta ce to ai dama na saba wani lokaci kwana biyar nake, wani lokaci kwana bakwai, wataƙila wannan shi ta mafi kwana biyar ɗin ne. A'a, in dai bayan ta ga alamar ƙarfi ne kada ta ɗauke shi akan komai, a bisa wannan hadisi na Ummu Atiya. Tunda ta zama to ita mace ce da take mutahayyira, ba mai al'ada tabbatacca ba. In ko ta tana da al'ada tabbatacca, to shi ne za ta tsaya ta ga har cikar al'adarta. Idan ya zama to kansa jini ya yanke kafin al'adarta ya zo, to sai ta yi wanka, idan ya sake dawo mata, idan dai bai cika al'adarta ba sai ta ɗauka shi kamar jini ne, sai ta cika al'adarta da wannan. An fahimta? To, ina shi kenan, za mu tashi fasali ne zuwa a darasi ne, za mu tashi wani sabon fasali, shi ne alamomin ƙarfi wanda daga nan ne kuma za mu kai ya zuwa ga abubuwan da suka halatta ga mai haila ta yi da wanda ba su halatta mai haila ta yi ba. Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ya karantar da mu addini. Allah ya haskaka zukatanmu. Sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan dai bismillahi rahmanir rahim, alhamdulillah, inda ta mace take haila saboda ita da take itaciyar nan ta shiga cikinta, ita ta take ta wannan jini. Shi kuwa Annabi Adam alaihi salam da yake bai shiga cikinta ba sai ya tsaya mata a nan, sai ya sa namiji yake da wannan abin nan, wannan dan abin nan makokon. To wannan gaskiya tana daga cikin tatsuniya. Waɗansu suna cewa wai ita na Hawwa ita ta ja Annabi Adam wajen cin wannan itaciyar, ita sai Allah ya saka mata haila ya zama to uku ba a gare ta, a hana ta da'ar Allah. Ta ga wani wata kila kisto shi ne wanda ka asarin daga Bible ne, tunda Allah madaukakin sarki cewa yi fawaswasa lahum ash-shaytan sisi biye shaytan ya musu waswasi ba da san kan cewa ita ce sanin ta jaki shaytan ne yaje ya ta aka sa abin dinga baki dai akan shaytan kuma wannan shine ya dace da abin nan a da abin da halin mu'mini dangana abin mu'mina zuwa ga shaytan kansa dangana shi zuwa ga Allah ko bayan Allah na gari a wannan na farko dan uwa ne wannan addu'a yake yi yace malam ina yi muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi bisa kokarin ku na karantar da mu addinin Allah ko da yaushe kuma ba ku san komai a gare mu sai dai Allah ya saka sai dai addu'a Allah ya saka muku da alkhairi amin sai wa Allah ya saka maka da alkhairi akan wannan addu'a kuma Allah ya amsa mana baki daya wannan yake akwai matar da take yi watanni ba ta yin haila ba kuma idan amma kuma idan yazo sai ya rika zuwa yana daukewa kamar bayan kwana daya ko biyu shin menene hukuncin ta yayin da yazo yake daukewa kuma a kimiya watannin da take ba ta yin jini ba a kimiya watannin da take ba ta yin jini ba yana da illa idan mace ya zamanto irin wannan yazo ya same ta ya zamanto kan cewa jini sai ya zo mata sai ya dauke wato ta dauki lokaci ne tsawo ba ta jini wannan yake rashin lafiya ne rashin daidaituwa ne na ifrazat na hormones din jikinta kuma wannan ya kamata ne ta je asibiti ya zamanto kan cewa an yi kokari an maida yadda Allah ya daidaita halittar mata ya zamanto ita ma nata ya tafi a haka idan ba haka ba irin wannan yazo sai ga jini ya zo da irin wannan jiki ko kuma yazo da yawan gaske to irin wannan idan yazo yana daukewa din nan kwanakin da idan jinin ya zo za ta je da sallah idan ya dauke ma'anar daukewa ya zamanto cewar ko dai ta ga farin ta sanya auduga ta ga ta fito da kamar ta jike da farin ruwa a jiki ko kuma ta fito kekasassa babu wani abu babu wani ruwan dorawa ko ruwan kasa-kasa ko jaji-jaji a jiki ta sai ta yi wanka ta fara sallah in ya sake dawowa ta sake daina sallah sai dai idan yayin da yake irin wannan yayin da zai zo za ta ga daga dukkan alama in ta tara kwanakin ya zamanto ya wuce al'adarta kwanakin da ta rinka tsayawa ba ta jini din ta ga ya wuce al'adarta ko kuma ta ga kan cewar jinin ya canza da yadda ɗabi'ar jinin haila yake sai ta ga in ya ɗauke sai wanka ta fara sallah in ya sake dawowa sai ta ga shi ya zo jaja wur ba shi kuma da wannan warin na jinin haila to shi ma wato wannan ba za ta daina sallah ba sai ta ci gaba ta ɗauke cewa wannan jinin da yake zuwa istihaba har sai tukuna ta je ta gama da asibiti haila ta dawo daidai to sannan sai ta koma kuma cikin hukuncin ta yadda da kuma yadda al'ada ta take amma matsawar ta ga kan cewar in ta tara kwanaki ya wuce al'adarta ko kuma ta nuna da nuna mata ba al'adarta bane to ba za ta daina yankewa ba za ta daina abin nan barin sallah ba sai ta ci gaba da sallar ta in ta tabbatar kan cewa ya yanke in ta tabbatar kan cewa yana daga cikin kwanakin al'adarta ko kuma daga ɗabi'un yana daga cikin ɗabi'un jinin haila to shine wannan sai ya zamanto kan cewar ba za ta yi sallah ba a lokacin jini ya zo in ya ɗauke kuma ta yi sallah sannan a kimiyya watannin da take da kai jini ba yana da illa wannan ai likita za ka tambaya ni ba likita bane ba zan amsa wannan tambayar ba sai ga aje a samu likita wannan mace ce ta dauki ciki sati biyar bayan kuma tana shayar da yar wata biyar kuma gashi tana da yawan rashin lafiya a lokacin daukar ciki sannan kuma tana da karancin nonon shayarwa yaya matsayin wannan ciki nata eh ciki yana nan yana da alfarma shi fada yana da musanye in ba za ta samu nono ba abin nan sai ta shayar da ita fa in ta asartum fa satrudu lahu ukhra idan kika in abu ya tsananta a gare ku ko da uban da mai shayarwar to shi kenan sai wata mace ta dauka ta shayar sai a dauke a bawa wata ta shayar da ita ko kuma a koma abin nan da ake kiran su ne yanzu nasfalin ko a idatman dai irin madarar da ake dama ma yara nan ba yawa ba misali nan sai ana abin sai ana abin sai a dama masa nan ya sha domin ya zama ta samu lafiya saboda goyon shi saboda shi ma ciki yana da haƙƙi ta goye shi tana buƙatar lafiya idan ya zama kan cewar abin zai mata yawa tana shayarwa kuma tana goyon ciki abin zai tsananta a gare ta duk da yake baya cutarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci daya so ya hana mace mai ciki ta rinka shayarwa, saboda an ce wai idan dan yazo aka shayar da shi sai dan ya zama mai rauni, amma sai ya jaru suna yin haka ko baya fitar da ƴaƴansu, saboda haka bai hana ba. Don haka ba abu ne wanda mace za ta ci gaba da shayarwar in za ta iya, amma ba za ta iya ba sai ta sai a bashi madara. Kada ce za ta ta abubi da cikin tunda dama ai ga iyaya matsayin wannan ciki, sai ce za ta ce aiki tunda shi ba a haife shi ba, bari a je a zubar da shi tunda wai wannan rashin lafiya ce, yana tunda tana shan wahala bai halatta a ɗauki rai ba. Duk da sati biyar ne an tabbatar cewa tana da ciki bai halatta a yi ta'arruzi ga rai ba. Ba a zubar da ciki sai idan an san cewar idan shaidu likitoci sun tabbatar da shaida kan cewa ci gaba da zaman wannan cikin zai kai zuwa ga halakar ita uwar. In zai kai zuwa ga halakar uwar shi ne a wannan hali ne kawai a bisa wannan, shi ma kuma sai da shaidar likitoci guda biyu a dalai, likita kafiri da zai iya bada shaida ba, wala fasiki wanda baya sallah ba zai iya bada shaida ba, dole sai adali musulmin kirki wanda yake sallah sannan zai bada shaida, to sannan za a yi tare saboda ran dan adam. Wannan wai daga ranar da mace ta fara haila za ta daina sallah da azumi ne, ko kuma ko in ta gama za ta rama sallah da azumi ne, a'a za ta daina sallah da azumi, amma za ta rama azumi da za ta rama sallah ba. Daga zarar ta ga haila za ta daina sallah, za ta daina azumi. Azumin za ta rama, amma sallah ba za ta rama ba. Ko da ku sallan lokacinta ya fita na muktari, kuma alal misali mace ce yanzu da magariban nan sai ta yi rafkanwa ta manta ko tana bacci, aka yi sallar magariba ba ta yi sallar magariba ba har aka kira sallar isha. Ana kira sallar isha ta shiga banɗaki za ta je ta yi alwala ta yi sallah, sai ta ga al'ada ta samu. Ka ga lokacin muktarin magariba ya fita ko? To idan ta yi tsarki za ta rama magariba? Za ta rama magariba? Kaulan wahida? Ba za ta rama magariba ba. Saboda lokacin magariba ya ahli darura ya tafi har zuwa fitowar alfijir tare da isha lokacin da yake fita. Domin idan da yanzu da kuka ce mata ta rama, ko masu cewa za ta rama magariba, idan da gab da fitowar alfijir ta farka da daddare sai ta ga ta yi tsarki ta yi wanka, za ta yi sallar magariba da isha ko ba ta yi sallar magariba da isha ba? Ta wannan lokacin sai ga za a ce ta sallar magariba yanzu, kuma wacce sallar magariba za a yafe mata ba? Amma a ladarta mata ta yi sallar magariba yanzu ko ba za a yafe mata wacce sallar magariba ba? Kamar yadda take nan ujirin wato ta riske lokacin sallar magariba, haka zalika ujirin hailar ta ya riske lokacin sallar magariba. Tunda ujirin hailar ta ya riske lokacin sallar magariba, kamar yadda aka ɗauke mata sallar isha, haka za a ɗauke mata sallar magariba, ba za ta rama ba. Haka zalika a zahar da la'asar ma, wannan nassin Imam Malik ya faɗa a cikin mudawwal. Saboda haka ba in irin mace ba za ta rama sallah ba, amma azumi za ta rama. Idan a cikin ranar ne, alal misali yanzu gari ya waye ta fara azumi har an yi sallah a zahar sai hailar ta zo, sai ta ci gaba da cin abincinta ta rama wannan rana, kuma ba ta ci abincin ba sai ta rama wannan rana. To sannan wannan yake dangane da shafar hufi, wato a darasin baya wanda za a yi kwana uku da yini uku. To wajen yini uku yaya za mu gane su, wato bayan kwana uku? Sai abinda ake nufi da yini uku, ma'ana wato dare da yini har guda uku. Kamar alal misali ka sanya takalmanka za ka tafi Lagos, ka sanya hufi da takalminka za ka tafi Lagos, ka shiga motar ƙarfe shida, ka ga shiga motar ƙarfe shida a jiji'in yini ka samu, saboda ka baka samu cikakken yini ba, amma ka samu cikakken dare. To idan gari ya waye wata ƙarfe shidan ta dawo, ka samu dare ɗaya da wuni ɗaya. To amma kamar yadda muka ce, itibarin lissafin ba daga lokacin da ka sanya hukun ba ne, daga lokacin da ka fara shafan ne. An fahimta? Idan lokacin da ka sanya hukun naka, ka shiga motar tafiya Lagos, ka yi bacci a cikin mota, baka farka ba
sai da asuba. Da asuba aka tsaya sai sallar asuba, zaka yi alwala kai sallar asuba. Kaga wannan alwala da zaka yi zaka shafa akan hukunta ko sai lokacin ka fara shafa akan hukunki. To kaga daga lokacin zaka fara kirga. Wannan yini yini ɗaya kenan. In ka sake kwana zuwa sallar asuba kake gani ka samu yini ɗaya da kwana ɗaya, to haka zaka yi har guda uku. Haka ake musafir. Na'am? Eh? Oh, na manta ba ku tuna min ba. Eh, ba ka tsinka ne. Ba ku tuna min ba. To Allah da darasi ne zuwa. Eh, darasi ne zuwa. Murtala ka kawo hukunci ita. Wani ke mutum yana son gaba, bayan an yi kabbara sai ya tsaya yana daddanna waya har liman wato abin nan har liman ya kai lokacin yin ruku'u, sannan ya yi kabbara shi ma yin ruku'u. To malam shi ya samu wannan raka'ar da inda karanta Fatiha ba, sannan kuma ba a abin nan ba a makare ya zo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka ar-raka'a faqad adraka ar-raka'a, amma man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-raka'a. Wanda ya samu ruku'u ya samu raka'a, saboda haka Annabi ya riga ya yi hukunci sallallahu alaihi wasallam. Amma ya samu raka'a, amma ya rasa alkhairi mai yawa. Innal insan wannan hadisin na Abu Huraira a cikin Muwatta wala ma fatahu minha khairun min ahlihi wa malihi. إن المرء لا يدرك الصلاة وما فاته منها ولا ما فاته منها أكثر من أهله وماله. مثل كان زي يسمى صلى بقى بندي رسا أشي أما بندي دار أبدا أقدر أبندي رسا إلا يهدي ما تدوش يكتب إعلان سبع شيئا شيسا دلالة كتير من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تصدقني بآمين كذا كرجاني سوى آمين دلالة هنا هي إقامة أقوفر مثلا شيني a kofar masallaci fita da iqama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi sai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasuwa kada kai saurin karatu yanda kafin ku zo ku shiga sauri har ka ce amin ban samu har ka ce wala dalil ban ce a gangan na samu an ce amin tare da ni ba, saboda an ce wannan abinda mutum yake rasawa a cikin rasa karatun Fatiha a cikin rasa amin ne a bayan lima. To kaga kenan idan mutum ya tsaya yana waya an ce ma gara ka rasa ayalinka da dukiyarka baki daya ballantana abin nan a ɗaukar waya da mutum biyu. Wani ya tambaya wa ne kyawawan halaye. Kyawawan halaye na karimul akhlaq suna da yawa. Haƙuri yana daga cikin kyawawan halaye. Kyauta tana daga cikin kyawawan halaye. Girmama na gaba yana daga cikin kyawawan halaye. Ƙasƙantar da kai, kunya, rashin rowa, rashin fushi, duk wani suna daga cikin kyawawan halaye. Suna nan dai Riyadu Salihin ya tattara su. Da kuma al'adabul mufrad. Karatun da ake al'adabul mufrad na ranar Laraba na Malam Abdullahi ya ƙunshi jumla na irin waɗannan kyawawan halaye ɗin. Wannan yana tambaya ne, to wai hadisin da yake cewa babu sallah ga maƙocin masallaci, wannan ba hadisin da ya inganta ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ya inganta daga maganar sahabbai a kamar guda biyu ko ma uku, da Sayyidina Ali da Sayyidina Abdullahi ibn Abbas duk sun faɗi wannan. Idan mutum ya yi sallah a gida bayan yana jin kiran sallah bai zo ya sallah a masallaci ba, sai ce ba shi da sallah. Ma'ana in ba shi da wani izini, amma yana da izini wannan babu laifi. Wannan yake me yake yana so a karanta masa me ake karantawa lokacin sallar walaha, me ake karantawa ko bayan sallar walaha. Babu wani sura da ake karantawa lokacin sallar walaha, kowace sura mutum ya karanta babu laifi. Amma bayan sallar walaha akwai hadisin Abdullahi ibn Umar a cikin sunan a cikin amalul yawmi wal laila na sunan Nasa'i, cewa wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a lokacin duha, suna kirga yanda yake yin yanda yake istighfari, suna kirga istighfari na sai da yi istighfari har sau ɗari, yana rabbi tibni wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim, suka kirga har ɗari. To idan hadisi ya inganta mutum inga gaskiya a yanzu ba zan iya halatta ingancin hadisi ko rashin ingancin sa ba, in ya inganta wannan zai zama to abinda mutum zai iya sanya shi ya yi shi bayan sallar walaha. Idan hadisi ya inganta, saboda haka in ban manta ba insha Allah zan binciko muku ingancin wannan hadisi ko rashin ingancin sa a darasi mai zuwa. Wani yana cewa mace, wani tambaya ce mace za ta iya haihuwa sau biyu a shekara? Iya abu kushi kenan, iya abu kushi kenan. Sannan wani tambaya kuma wani jini ne jinin haihuwa? Jinin haihuwa shi ne jinin da yake zuwa bayan mace ta haihu, jinin da yake zuwa bayan mace ta haihu ko kuma tare da haihuwar wanda daga shi ta haihuwar. sai ce menene dalilin jinin haila dalili ne ke ne ake nufi da dalili jinin haila yana hukunci ne balle kana ce ne dalilin sa da ta ban tanci addu'a a tambayar ta ba
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل